بسم الله الرحمن الرحيم المنتدى اسلامك ريكاردنج سنتر افرت اكسبلينيشن اف كتاب التوحيد باي جعفر محمود ادم
باب انتظام تاسي كانت يويتي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه wannan shine darasi na bakwai idan ban manta ba a cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid malai ce mina shirki wannan babu abin da yake nunawa yana daga cikin dangin shirka lubsul halqati sanya wani wato ainihin zobe wal khayti ko zare wa nahwihima da makamancin su li raf'il bala'i domin ɗauke wani bala'i au daf'ihi ko kare shi yana daga cikin dangin shirka ɗaura zobe ko ɗaura wani zare ko ulu ko dukkan wani abin da yayi kama da su li raf'il bala'i domin wato ɗauke wani bala'i au daf'ihi ko kuma kare shi idan an ce ɗauke shi ma'ana bayan abin ya sauka cuta ta sauka sai a zo a rataye wani zare ko a rataye zobe ko a baka zobe ka sa don ta sauka ko kuma bata sauka ba sai a baka zobe don ya zame ma rigakafi ya hana saukarta ko a baka wani zare ka sa ko dukkan wani abin da ya kama da waɗannan li raf'il bala'i to wannan malam ya nuna cewa yana daga cikin shirka lafazin su da yace wa nahawihima da abin da yake kutankucin su kamar me banda laya to dama ken dan laya babunta zai zo nan gaba banda laya eto kambu guru damara amma dai duk waɗannan ai ana yin su da layu kamar na taka abin nan da sauransu a gaskiya waɗannan dukansu ababen da ake magana a kansu nan gurin zaka ga ababe ne waɗanda ba su da alaka da wani rubutu na a rubuta wani abu a ɗaure a sa ababe ne da kawai aka ɗauki waɗansu ababe kamar zobe na tagulla kaga an rataya wa yaro jariri an ɗaura masa da ulu a wuya ko irin abin nan da ake ɗaukowa daga teku gashi nan da suna mai daudan kodi ko wuri irin wanda ake tace da shi kaga an rataya a wuya don kare wani bala'i a ce maganin mayu maganin kambun baka maganin baki to dukkan waɗannan shirka ne ko saɓani babu akan wannan shirka ne zai zo babun laya saboda saɓani bai sa ta a nan ba amma waɗannan ko saɓani babu kan cewa shirka ne to wannan babi gaba ɗaya fahimtarsa yana dogara ne da fahimtar alaƙa da ke tsakanin al-asbab wal musabbib as-sabab wal musabbib as-sabab dukan wani abu da ubangiji ya sanya shi ya shar'anta shi ko ya kaddara cewa ana iya yin amfani da shi don magance kaza wannan shine ake kira da suna as-sabab al-musabbib shine Allah din subhanahu wa ta'ala an gane ko as-sabab dukan wani magani wanda zai iya magance wata cuta a kaddare ko a shari'ance idan mun ce a kaddare ma'ana ubangiji ya halicci abin a wannan tsari yana zama sababi na magance cuta iri kaza a shari'ance shari'a ta yi izini da cewa ka yi amfani da shi ta kyale ka ta baka dama ba dukan kowane magani bane zaka dauka da kanka sai wanda shari'a ta kyale ka an gane ku to farko dama wannan baya yiwuwa a dauki kowane irin abu a yi magani da shi ko a maishe shi sababi na aukuwar wani abu ko kare wani abu dole sai an kula da ababe guda uku abu na farko baka isa baka ce abu kaza sababi ne na warkuwa daga cuta kaza ko magani ne na magance cuta kaza sai in hakan ya tabbata a kaddare da kuma shari'ance abinda muke nufi da a kaddare an riga an jarraba an ubangiji ya kaddara waraka a cikin abu kaza idan an yi amfani da shi don magance cuta kaza an jarraba ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba an gane ku yanzu an jarraba zuma cewa tana maganin me?
Ciwon
ciki. Sannan a shari'ance Ubangiji ya bada izini, tunda ya ce ya kharaju min butuniha sharaban mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Wannan shifa din Ubangiji ya bada da shi a dunkule. Annabi ya ƙara bayani cikin hadisi tana maganin ciwon ciki. Aka kuma jarraba aka gani. To kaga daukar wannan, daukar zuma a matsayin sababi na magance ciwon ciki, wannan ya samu sharadi na cewa wato Ubangiji ya yarda da ita zuma ta zama sababi din a kaddare da kuma a shari'ance. Al'amari na farko kenan. Abu na biyu, duk abin da aka sa shi ya zama sababi na warkuwa daga cuta kaza, sharadi na biyu shine kar ka dogara akan sa shi kadai, kai dai ka yi amfani da shi dan Allah ya yi izini, amma zuciyarka ta kudurce cewa mai warkaswar na hakika shine wa? Shine Allah ta'ala. Idan ya ga dama sai ya zare damar warkarwar daga wannan maganin ya kuma sa a cikin wani maganin daban. Idan ya ga dama sai ya zare warkarwar dangane da wane ya sha bai masa amfani ba, ya sanya warkarwar dangane da wane ya sha ya masa amfani. Ashe maganin ba shi ne mai warkaswa ba, mai warkaswa na hakika shi ne wa? Allah. Shi wancan sababu ne. Allahu ta'ala huwal musabbib. To lokacin da zaka yi amfani da dukkan wani magani wanda jarabawa ta gudanar cewa ana amfani da shi don magance cuta kaza, zuciyarka ta kudurce maganin ba shi ne ke da ikon dauke cutar ba, amma zan yi amfani da shi ne kawai don kare ta bani izini. Amma mai ikon dauke cuta gaba ɗaya shine wa? Allah. Sharadi na biyu kenan. Kun fahimta da kyau? Sharadi na uku, ka kudurce a cikin zuciyarka duk yadda magani ya kai ga amfani baya yin tasiri sai da sai in Allah ya zartar zai tasiri. In Ubangiji bai yi izinin ya yi tasiri ba, bai da za a yi tasiri. In Allah ya ga dama sai ya yi tasiri, in ya ga dama kuma ya ke yin tasiri. To waɗannan sharuɗa guda uku su ne ake nema wajen dukkan rikar wani abu ya zama sabab. To yanzu kaga waɗannan ababai da ambaton su ya zo a babi shine zobe ko zare ko dodon koɗi ko wuri, an gane ko? Ko ƙaho ko hauren giwa ko idan mujiya, dukkan waɗannan Ubangiji bai sanya su ba su zama sababi. Jarabawa ba ta gudanar ba cewa wannan suna magance wata cuta, shari'a kuma ba ta yi izini ba na a rike su magance wannan cutar. Saboda haka duk wanda ya riki ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran don magance cuta to ya yi shirka a ɓangaren rububiyya. Matukar ya yarda cewa waɗannan ababen suna ɗauke cuta to ya yi shirka a ɓangaren rububiyya. Idan kuma ya ɗauka a zuciyarsa mai ɗauke cutar shi ne Allah, amma ya riƙe waɗannan ababen a matsayin sababi, to yanzu hukuncinsa ya yi wa Allah ƙarya. Ya sanya sababi ga abin da Allah bai sanya shi ya zama sababi ba. Allah bai sanya idan mujiya ya zanto maganin ɓarawo ba gida. Allah bai sanya ba ƙahon rago ya zanto maganin shigowar ɓarawo gida. Allah bai sanya ba zobe da za a rataya wa jariri a wuya ya zanto maganin baki ko maganin kambun baka. Allah bai sanya ba wuri ko dodon koɗi ya zanto maganin mayu. Bai sanya haka ba a shari'ance, bai sanya haka ba a ƙaddare. Don haka duk wanda ya ɗauki wannan ya rataya da nufin wannan maganin, in ya kudurta a zuci wannan abin shi ne zai magance masa wannan abin, to ya yi shirka a cikin rububiyya. In kuma ya yarda a zuci mai warkaswa shi ne Allah, sai dai ya riƙe wannan abin a matsayin sababi, kamar yadda mai shan zuma ya ɗauki zuma a matsayin sababi na warkuwa daga mai ciwon ciki, shi ma ya ce haka. Sai mu ce to me, shi mai shan zuma ya samu izini daga Allah daga manzansa, kai kuma baka da izini daga Allah daga manzansa, yanzu kai tataccen makaryaci ne. Duk da baka kafirta ba, ka shiga cikin layin makaryata. Yanzu ka zanto kana cikin masu alƙawlu ala Allah bila ilmin. Dan me ka jingina amfani ga abin da Allah bai ce bai na da amfani? Dan me ka jingina wani amfani ko tasiri ga abin da Allah bai kaddara yayi wannan tasirin ba? Ina fatan kun fahimci wannan da kyau. To kun ga ta ko ina ka fita. In ka kudurce abin a zuci, shirka babba. Idan ka kudurce cewa mai warkarwar Allah ne amma ka riƙe wannan a matsayin sababi, al-kadhibu wal-iftira'u 'ala Allah. Kun fahimci wannan da kyau? To babu min ash-shirki, لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وانا آية 38 a cikin suratul Zumar. Ubangiji yace kul ka ce da su a fara'aitum, ku bani labari, ku bani labarin mata da una min dunillah, abinda kuke kira ba Allah ba, imma kira na ibada ko kira na roko, du'a ibada ko du'a mas'ala, abinda duk kuke kiransa da nufin girmama shi da kambama shi, abinda duk kuke kiransa da nufin gabatar da bukatunku wajensa, min dunillahi wanda ba Allah ba, ku bani labari. In aradani Allahu bi dhurrin, idan Allah ya nufate ni da wata cuta ta kama ni, zazzabi ko ciwon kai, hal hunna kashifatu dhurrihi, shin waɗannan dangin abun bautan nako na iya yaye wannan cutar da Allah ya nufate ni da ita? Au aradani bi rahmatin, ko in Allah ya so ni da wata rahama, ya so ni da lafiya da waraka, hal hunna mumsikatu rahmati, shin suna da ikon su kame wannan rahamar kar ta zo gare ni? Za su iya? Haka aka ce annabi ya tambaye masu bautar wani wanda ba Allah ba, kuma ya tambaye su din haka, kuma suka yi sunu suka ki bada ansa, saboda a zuciyarsu sun yadda cewa wannan abin baya iya cutarwa, baya iya amfanarwa. Sun yadda in ni'ima ta zo daga Allah ne, sun yadda in cuta ce ma ta zo daga Allah ne. Wa bi kum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun, sun yadda da wannan. Dan haka ma in suna cikin tsanani sai su roki Allah. Amma me yasa suka rike waɗannan ababen bautar? Sun rike su ne a matsayin wasa'i tawassuli, kama kafa da su ne aje ga fadar Allah kawai, shine abu ba na wata duk tawassuli ne ya musu wannan garin. Sun kama kafa da su ne dan su kai su fadar Allah, wasa'i wato wani tsani da zai kai ka ga Allah, amma sun yadda waɗannan ababen ba su ne Allahn ba. Ina fata an fahimta. Ai wato buwayar Allah da girmansa suna da yawa, wato a ƙungiyoyin kafirai ma fa waɗanda suka ce ba Allah ba su da yawa, har kafirai sun yadda akwai Allah, har farisawa masu alloli guda biyu, ilahun nur wa ilahun zulma, suka ce alloli biyu ne, da na haske da na duhu. Na haske shine wanda yake koro alkhairai, na duhu shi ke kawo sharri. Duk da cewa sun yadda akwai guda biyu, amma sun yadda ɗaya ya fi ɗaya ƙarfi, na nuru ya fi ƙarfi. Don saboda haka wannan shi ne yayi aka ce ya ce da su, sai Allah ya ce qul hasbi Allah, ka ce da su ni Ubangiji ta'ala ya wadace ni, ya ishe ni, bana neman wani abu a wurin waninsa na amfani ko na a kare ni daga cuta, bana nema a wurin kowa, a wurin Allah nake ma. Hasbi Allahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun, ga Allah ne masu dogaro suke dogara. To menene dangantakar wannan ayar da matashiyar magana? Matashiyar magana da ya ce minash shirki lubsul halqati wal qaiti wa nahwihima li raf'il bala'i, sai ya kawo faɗin Allah ta'ala qul afara'aytum min ma tad'una min dunillah in arada lillahi bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Menene dangantakar wannan da aha, ma'ana dan a nuna waɗantan ababen gaba ɗaya ba sa iya ɗauke cuta, ba sa iya kawo mai amfani ko menene? Don ya ce mata da una, abinda duk kuka roƙa, abinda duk kuka tsammace shi cewa kuke kiran shi don ya kare ku ko don ya baku wani amfani, idan Allah ne sayan da wata cuta za su iya ɗaukewa, idan Allah ne sayan da amfani za su iya kamewa. A ce wannan ya nuna annafu wa dhurru bi yadillahi ta'ala. Qul inni la amliku lakum darran wala rashada, qul inni lan yujirani min Allahi ahadun wa lan ajra min dunihi multahada. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة قال انزعها فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. wannan hadisi an karbo daga Imran ibn Husayn ibn Ubay ibn Khalaf al-Khuzai, ana kiransa Abu Nujayd kunya kenan. Shi sahabi ne babansa sahabi, ya musulunta a shekaran Khaybar, ya mutu a shekara ta 52 bayan hijira. Imran ibn Husayn yace anna rajul anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi, ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufur, ya ga wani mutum a hannunsa akwai zobe min sufur wanda aka yi na tagulla ko na azurfa. Faqala, sai yace ma hazihi, menene wannan nake gani? Qala min alwahinati, yace ai na sa wannan ne min alwahinati, saboda ciwon hannu. Alwahina wani nau'i ne na ciwon hannu, ujijiya ce a dantse take ciwo ta murdewa mutum, galibi maza suke banda mata. Faqala, sai annabi ce in za'ha, cire wannan zoben, fa innaha la taziduka illa wahana, ba abin da za ta kara ma sai cuta da rauni. Fa innaka law mutta wa hiya alayk, da ce zaka mutu wannan zoben na hannunka, ma aflahata abadan, ba za ka rabota ba har abada. Wannan Imam Ahmad wato malam ke cewa rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi, wato Imam Ahmad bin Hanbal ne ruwaito wannan hadisi bi sanadin la ba'sa bihi, kamar da shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yace. Banda Ahmad ma Ibn Hibban ya ruwaito hadisin, haka Al-Hakim ne An-Naisaburi, haka Ibn Majah, sai da kuma kash hadisin da'ifi ne. Wannan hadisi dai da'ifi, saboda haka sakon da yake son ya bayar waccan aya ta wadatar. Annabi na nuna wannan zobe baya amfani, inda hadisin ya inganta ko ba abinda zoben zai kara a mutum sai me, sai cuta. Duk saƙon da wannan hadisin zai bayar aya ta riga ta wadatar, ba za mu jingina ma Annabi abinda bai tabbata ba daga bakinsa. Shi a iyakacin ijtihadin Ahmad, wato Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hadisi ya inganta, amma kuma da'ifi. Walahu an Uqbata bin Amir marfu'an, akwai hadisin kuma da aka karɓo, walahu ad-damir fi lahu ya'udu ila al-Imam Ahmad, wannan hadisi ya tabbata da cikin musnad na Imam Ahmad, an karɓo shi daga Uqba ibn Amir marfu'an, hadisi ne marfu'i, ma'ana annabi ne ya faɗa. Wa ma udhifa lin-nabi al-marfu'u wa ma litabi'in huwa al-maqtu'u, duk abinda aka ce marfu'i abinda annabi ya ce. Idan an ce hadisi maqtu'i, abinda tabi'i ya faɗa. Idan an ce mawqufi, abinda sahabi ya faɗa. Wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Yace walahu an Uqbata bin Amir marfu'an, man ta'allaqa tamimatan, dukkan wanda ya rata ya laya, fala atamma Allahu lahu, kada Allah ya tuka masa manufarsa. Wa man ta'allaqa wada'atan, dukkan wanda ya rata ya wuri, fala wada'a Allahu lahu, kada Allah ya kwantar masa da hankalinsa. Wannan hadisi shi ma da'ifi ne. Iyakacin saninsa shi bai ɗauka da'ifai ba ne ba, ai mutum baya sanin komai da komai, iyakacin saninsa bai ɗauka hadisin da'ifai ba ne ba. Wa fi riwayatin, a wata riwayan hadisin daban, man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, duk dai wato yana nufin a riwayar Imam Ahmad bin Hanbal. To sai dai wannan jumlar da muka kawo yanzu, wannan riwayan man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, banda Imam Ahmad, haka Imam al-Hakim An-Naisaburi ya ruwaito ta, kuma wannan riwayar ita ta tabbata, wannan tabbatacciya ce, sahihiya ce. An gane ku? Ko da Sheikh al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin silsilatul ahadisi sahiha, shine jerin hadisi na 492. Man ta'allaqa tamimatan, wanda duk ya rata ya tamimatan ita ce laya, faqad ashraka, hakika ya yi shirka. Man ta'allaqa tamimatan, wanda ya rata ya laya, me ake nufi da man ta'allaqa? Wanda ya rata ya, ba wanda ya rata ya kadai ba, ko bai rata ya ba, in ya kudurta a zuciyarsa laya na amfani, faqad ashraka, ko da babu a jikinsa kudurcewar, ba wasu ya rataya ba, idan aka kama mutum aka rataya masa da ƙarfi bai yadda suna da amfani ba, sai mu ce ya yi shirka? Bai yi shirka ba. Amma mutum ne ya zo yana ya buɗe kamfanin sayar da layu yana bayarwa amma babu ko ɗaya a jikinsa, ya yi shirka ko bai ba? Kudurce abin a zuci shi ne ratayawa ɗin, ba wai ratayawa kaɗai a wuya ba, kudurce abin a zuci kawai ya wadatar. Man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, wanda duk ya rataye laya to haƙiƙa ya yi shirka. Wannan bayani zai zo a babi na gaba dangane da shi hukuncin laya da kashe kashenta. ولابن أبي هاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن أبي هاتم يا رويتو مغانا دغ حذيفة بن اليمان شي يمان دين سوننس حسيل العبسي حليف الأنصار shi Huzaifa ibn al-Yaman sahabiyun jalil, sahabi ne mai falala, yana cikin sahabbai wanda suka musulunta farko-farko, ana kiransa sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, babansa ma sahabi ne. Huzaifa din annahu ra'a rajulan, ya ga wani mutum fi yadihi khaytun min al-humma, ya rataye wani zare a hannunsa ko wani udu a hannu, min al-humma ya ce saboda masassara ko zazzabi yana damunsa. Ina jin harin za a koyi irin wannan a sashin da Fulani suke, za a ga wani zare da suke karanta wani abu su yi kulli, tofa su yi kulli, tofa su yi kulli, haka suna abin nan, suna kiransa da suke kiransa ko lammaka ko mene ne. Ala kulli halin ne, ya gan shi da wani zare a hannu, ya ce saboda masassara, faqata'ahu, bai wata ma sai ya yanke wannan zaren, wa tala qawluhu, sai ya karanta fadin Allah ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun, da yawa daga cikin mutane ba sa yin imani da Allah fa sai ka samu suna shirka. Ma'ana yana inkari ga wancan mutum da ya rataye wannan zare, tare da itikadin yana magance mutum daga masassara cewa wannan wani nau'i ne daga cikin nau'ikan shirka, har ya dace ya kafa masa hujja da fadin Allah ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun. Wannan riwaya ta Ibn Abi Hatim ya zo a cikin littafin An-Nahj As-Sadid, cewa shi ma riwaya ce wadda suke bukatan karin bincike, ma'ana dai bata inganta ba. A cikin dukkan nassoshin da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo a cikin wannan babin, wato nassi biyu ne, nassin Qur'ani da nassin hadisin man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. Waɗannan nassin Qur'ani baka bukatan ka ce sahihi ko da'ifi, da nassin man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka wannan ya inganta. To waɗannan guda biyun su ne hujja kan abin da ya kulla babi a kai, babun mina shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihi ma li raf'il bala'i aw daf'ihi. Waɗannan guda biyun sun wadatar wajen su zama hujja bisa ga cewa rataya zobe ko zare ko dukkan wani abu makamantansu don kare cuta ko don ɗauke ta idan ta sauka, to duk wannan yana daga cikin dangogin shirka. Waɗancan sauran hadisan in ma da sun inganta sharhi za su yi wa waccan aya. Ina fata an fahimta abin nan da malamai ke cewa min babu ta'adudil adilla, kawai ana son a ƙarfafa dalilai sai ka taro, in ka kawo ɗaya ma ya wadatar, amma taro sauran don ka kawo dalili bayan dalili, dalili bayan dalili, ba wai don ɗaya baya zama hujja ba, ɗaya kawai zai iya zama hujja. To kuma wannan shine adalci, kasancewar muna girmama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, muna ɗaukan shi a matsayin mujaddadi a ƙarninsa, muna ɗaukan shi a matsayin wanda ya jaddada tauhidi, kuma har yau ake cin albarkacin da'awarsa. Wannan ba shi ke nuna matsarkake shi ba, mutum ya zama asumi baya kuskure. Wannan ba shi ke nuna cewa ba zai fada wani rami na kuskure ba, sawa'un yana wato ba tare da ya sani ba. Dan haka yana daga cikin adalci duk kaunar da kake wa mutum idan ya kuskure ka jingina masa kuskure. Sai dai ka gane kuskure na dukkan wani mujtahidi na da ko na yanzu matukar ya kai matsayin a kira shi da suna mujtahidi din, kuskurensa wato baya zama hasara a wurin Allah ta'ala. Dan idan ya kuskure yana da lada, in kuma ya daidai yana da lada, lada biyu idan ya yi daidai, lada daya idan ya yi mai kuskure. Dan haka lokacin da ka jingina masa kuskure ba zaginsa kai ba, yabansa ma kai, ka ce yana da lada daya. Amma waɗanda basu fahimta ba sai su ce a yanzu kana nufin wani ya yi kuskure, da ka ba da fatawa da ta saba ta wani mutum da ake girmama shi a da can ko a yanzu, sai a ɗauka cewa kana lakacewa wannan mutumin hanci. kuma sai a dauka cewa a yanzu kai kenan kafuwa na ilimi, to wannan duk jahilci ne. Kasancewar na ba da fatawa da ta saba mata malami na ba shi ke nuna na fi shi ilimi ba, a na fahimci wata matsala ta addini guda ɗaya wanda shi bai fahimta ba, yanzu shi kila ya fahimci guda ɗari wanda ni ban san su ba. Har yanzu ina nan da falalarsa na malami na, ya fi ni ilimi, ya fi ni takawa, ya fi ni tsoron Allah, kawai dan na san wannan babin ɗaya ba shi ke nuna na fi shi ba. Ina fatan kun fahimta. To irin waɗannan ababen ya kamata mutane su fahimta, idan an ba da fatawa da ta saba ta wani malami wanda ake girmamawa a datan ko a yanzu, kar ka ɗauka cewa zaginsa aka yi ko an raina shi ko ana so a nuna shi bai isa ba, ba haka bane ba. Ka'idar ilimi ce in mutum ya kuskure ka ce ya yi kuskure ko da mahaifinka ne. Ka'idar kenan, ba sassauci a cikin harkar ilimi. Ilimi amana ne, ko musamman ilimin addinin musulunci amana ne, babu wani ɓoye-ɓoye a cikinsa. Fihi masail, malam yace a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, at-taghlizu fi lubsil halqati wal khayti, wato kausata harshe dangane da rataya ko sanya zobe, wato da nufin dauke cuta ko wato ainihin hana ta zuwa. Wal khayti, ko rataye zare da wannan manufa, wa nahwihi ma da makamantansu, li misli zalika. Wannan akwai karfa, akwai abin da kenan, akwai kausata harshe kamar da magani cikin nasoshi. الثانيه مساله تبيو ان الصحابي لو مات وهي عليهما افلها, an nuna ga wani mutum wanda yake cikin sahabbai ne aka kaddara da zai mutu wannan abu na hannunsa, aka ce ma afalha, bai rabota ba. To kaga wannan hadisi da ya inganta shine wannan istidlalin zai inganta, shi yasa suke cewa al istinbat far'u at-tashih, bi ma'ana la tastanbit hatta tusahhih, baka yin istinbat gargashin nassi sai in ka yarda da ingancin sa. In ba haka ba, in ka je kai ta yin istinbat karkashin nassi kafin ka gane ingancin sa, daga baya sai ka zo ka samu nassi dha'ifi ne. Yanzu duk abin da kace fihi fawaid yayi me, duk fawaidin sun rushe, sun gashi daga aiki. Yau me fa'ida karkashin hadisi dha'ifi? Babu ita. Fihi shahidun li kalamin sahabati anna shirkal asghar akbaru min al-kaba'ir, yace a wannan akwai abin da ke nuna ƙarfafa maganar sahabbai da suke cewa ƙaramar shirka tana da girma sama da sauran ayyukan kaba'ira, kamar su caca, zina da shan giya, ƙaramar shirka ta fi su girma. As-salisatu, mas'ala ta uku, annahu lam yu'zar bil jahalati, ba a bashi uzuri ba cewa ya jahilci mas'alan, kawai sai aka hukunta da zai mutu akan wannan abu da ba zai rabota ba, wanda ke nuna kenan ba a bada uzuri da jahilci. Amma wannan babin cewa ba a bada uzuri da jahilci ba abu ɗaya yake haka ba, akwai lokacin da ake bada uzuri da jahilci, akwai lokacin da ba a bada uzuri da jahilci. Kaɗan daga cikin irin wannan wurare, mutum ne yake raye a garin da akwai ilimi na Qur'ani da hadisi, kuma akwai malaman da suke karantarwa, kuma da yana da damar da zai je wurin su ya san su, ya ki zuwa ya koyi Qur'ani da hadisin da zai bauta ma Allah da shi, sai ta gaba da bautar Allah da ya tashi ga ana yi azzinsu. To wannan babu yanda za a yi don ya jahilci abuwa cewa a yafe masa, saboda shi jahili ne, Ubangiji zai kama shi da shi don an riga an yanke masa hanzari. Yana ji ana karanta Qur'ani, yana ji ana karanta hadisi, amma ba ya da lokacin ya je ya hana kansa lokaci da gangan, yana ɗaukan abun ba ci baya ne. Wannan babu yanda za a yi masa hanzari da jahilcinsa. In yi aikin kafirci ya kafirta, in yi aiki na mushrikanci ya zama mushriki, in yi aikin ba yanda za a ka bashi hanzari, me yasa yake zuwa ya koya? Ina fata an fahimta. Amma mutumin da ya tashi a ƙauye ba malamin Qur'ani, ba malamin hadisi, bai san yadda zai koya addininsa ba, bai san garin da zai je ya koya ba, ba shi da daman ya je gari mai nisa ya je ya koyo, ya tashi ya bauta ma Allah gurgudai da ya tashi gana a garin su, to wannan ana bashi hanzari da jahilcinsa. Shi yasa ko a cikin littattafai na fatawa za ka ga fatawar mutanen ƙauye daban take da mutanen birni, don su mutanen ƙauye suna nesa da inda ilimi yake, mutumin birni kuma yana kusa da ilimi. Abin da aka bawa mutumin ƙauye uzuri sai ga an hana mutumin birni, sai kai baka da uzuri ba, kana cikin gari ba, kana ji ana karanta Qur'ani ana karanta hadisi kike zuwa. An fahimta ko? Ma'ana dai babin cewa a bayar da uzuri, cewa wani jahili ne mabashi uzuri jahilci, ba abu ɗaya yake ba haka kawai. Akwai lokacin da ake bada hanzari da jahilci, akwai lokacin da ba za a bada hanzari da jahilci ba, dole za a kiyaye shi mutumin da inda yake raye, don kafin a bashi uzurin ko a hana shi. an gane ku. Arrabi'atu mas'ala ta hudu, annaha la tanfa'u fil 'ajilati bal tadurru, annaha dukkan dangogin abinda muka faɗa na zobe ko zare ko duk abinda za a rataya, la tanfa'u, waɗannan ababe ba sa amfani fil 'ajila a nan gidan duniya ma tukuna, bal tadurru, bari ma cutar da mutum suke yi. Li qawlihi la tazuruka illa wahana. Al-khamisa mas'ala ta biyar, al-inkaru bi taghlizi ala man fa'ala misla zalika. Ana iya wa mutum inkari in ya aikata wannan abin, kuma wajen inkarin a kausata masa harshe. As-sadisatu mas'ala ta shida, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. Karara an nuna cewa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, wanda duk ya rataya abu za a jingina shi da wannan abun, a kyale shi a ganin shin abin zai amfane shi ko ba zai amfane shi ba. An gane ku? Idan ka rataya amfani ko cuta ga wani wanda ba Allah ba, sai Ubangiji ya kyale ka da wannan abun, ya gaya za ka yi da kanka, zai iya cutar da ya kyale ka da shi a nan duniya da kuma lahira. Kaga tabewa kenan ta tabbata. As-sabi'atu mas'ala ta bakwai, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. Bayani ya zo karara, wanda ya rataya laya yayi shirka. As-saminatu mas'ala ta takwas, anna ta'liq al-khayt min al-humma min zalika. Mutum ya rataya wani zare a jikinsa wai dan ya dauke masa cutar masassara, shi ma wannan yana cikin dangogin shirka. At-tasi'atu mas'ala ta tara, tilawatu Huzaifa al-ayata dalilun ala anna sahabata yastadilluna bil ayati allati fi shirkil akbar ala shirkil asghar. Yadda Huzaifa ibn al-Yaman ya karanta wannan aya dangane da wanda yayi shirka karama, wannan dalili ne bisa ga cewa ashe sahabbai suna iya kawo ayar da take magana akan shirka babba don su kafa hujja da ita wajen haramcin karamar shirka, kama zakara ibn Abbas fi ayati al-Baqara, kamar yadda ibn Abbas ya faɗa a ɗaya daga cikin ayoyin suratul Baqara. To wannan shine karshen dai wannan babi. Abinda dai wannan babi khulasar abinda ke cikin sa, dukkan abinda Allah bai sa ya zama sababi ba, shar'an wa qadaran, baya halatta mu rike shi ya zamanto sababi. Ne kare ba na wajen ku? Eh to na ma ni nan ne ban lura ba kenan. Al-asiratu mas'ala ta tara, a ta goma kai, anna ta'liq al-wada' min al-'ayn min zalika. Mutun ya rataya al-wada' shine wuri, mutun ya rataya wuri a wuya, min al-'ayn wai dan saboda kambun baka ko maganin baki, min zalika shi ma dai yana daga shirka ne yin haka. Al-hadiyata ashar mas'ala ta goma sha daya, addu'a'u ala man ta'allaqa tamimatan, yin munin addu'a ga wanda ya rataya laya, anna Allah la yutimmu lahu, cewa Allah kare cika masa burinsa. Wa man ta'allaqa wada'atan, kuma yin addu'a ga wanda ya rataya wuri, fala wada'a Allah la, cewa kar Allah ya kwantar masa da ransa. Ai taraka Allah lahu, kada Allah ya kyale shi, ma'ana kika. To da takaice dai abinda dai wannan babi ke nuna, yan uwa, khulasa na babin shine dukkan abinda Ubangiji bai sanya shi ba ya zama sababi na warkuwa daga cuta kaza ko rigakafin cuta kaza, to baya halatta mutum ya sa shi ya zama sababi. Sanya shi ya zama sababi, amma ta hanyar kaddara, Ubangiji ya kaddara wannan abu ya zama sababin kaza, sannan kuma ta hanyar shari'a Ubangiji ya yi izini a yi amfani da wannan abin don ya zama maganin mai kaza. Yanzu duk waɗannan ababen da muka ambata, kawai rataya zare wannan baya maganin masassara, rataya zobe baya maganin baki. Haka ka zo kofar gidanka ka yi sabon gida, ka sa ƙaho a kofar gidanka har rago, wannan baya maganin shi da ɓarawo. Ko a jikinsu tiyarin motarka, ka zo a baka wani goraye ka zo ka sassa, duk wannan baya maganin wato hana haɗari na mota, baya hana kuma ɓarawo ya sace. Yaso nawa gida da wannan kafar ragon da komai barayi sun shiga sun yi tafiya sun kyale da sauransu. An gane ku? To duk waɗannan ababai Ubangiji bai sanya sun zama sababi ba, ta hanyar tajriba ƙwararren likitoci ba su jarraba waɗannan ababan su gano suna wannan maganin ba. Ta hanyar shari'a Allah bai yi izini ga a tsirke wannan abin don magane wannan cutukan ba. Ina fatan kun fahimta. Inda an jarraba ta hanyar likitanci wannan abin na magani kaza, to sai mu nemi izinin shari'a, in dalilin shari'a bai cika da abin ba sai mu rike shi mai magani ne. Amma ta hanyar likitanci ko al'adance, ai ba wani likita da zaka je asibiti ka sai da shi ga kaho zan je in rataya a gidan maganin barawo sai maka dariya ce ko baka da hanzari. An gane ko? Allah bai kaddara abin ya zama sababi ba. Ni ka hoto a jikin mota? Hoton wani shehi haka ko wani malami a ce shi ma yana maganin hadari? A. Duk wanda yana cikin waɗannan, duk yana cikin wannan babin wani hawihima. Kuma kar ku manta da bayanin da muka yi, in mutum ya kudurce a zuci wannan abin yana iya kare shi daga cuta ya jawo masa amfani, shi wannan abin da ya rataya na dodon ko da don ko menene ma duk cikin ababen da muka zana, muka ce yayi me? A shirkul akbar, a shirku fil rububiyya kenan, yayi shirka a cikin rububiyyar Ubangiji, wanda ko su Abu Jahil ba su yi shirka cikin rububiyya ba, duk shirkar da suka yi cikin uluhiyya ne, amma cikin rububiyya sun kyale ma Allah kayan sun yadda shi ke komai. Yanzu duk wanda ya kudurce wannan yayi shirkar da su Abu Jahil ba su taba yin irin ta ba. A shirku fil rububiyya sam ba su da wannan. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna qul liman al-ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna qul man bi yadihi malakutu kulli shay wa ay tuzkar komai ke hannunsa mulkin komai ke hannunsa kaga cuta da amfani kashewa rayawa arsawa wai ke da wannan gaba daya sayaquluna lillah za su ce wannan aina Allah ne sa Abu Jahil sa Abu Lahab duk sun yadda wannan dunna Allah ne to sai mutum yanzu ya dauko idan mujiya yace shine wannan ko hauren giwa yace shine zai masa magance wannan to kaga ai yayi shirkar da ko su Abu Jahil ma ba su yi irin ta ba daga nan zaka gane irin fadin jahilcin da muke da shi a cikin sassanin kasashen mu duk da nadewar addini da yaduwarsa amma karantar da tauhidi yayi karanci kuma duk abin da za a karantar mutukar ba tauhidi ba zai warware wannan matsalolin ba ai shekara dubu ana karanta littattafan fiqh ba za a gane wannan matsalolin ba sai an koma tauhidi ba a daina karatun fiqh a sa shi to kuma a sa tauhidi a sa qur'ani a sa hadisi to sai a waraka ilimin nan guda hudu dole sai da su addini zai tsaya guda hudu ba'dhuha akhizun bi riqabi ba'd sashin suna rike da juna ba sa rabuwa ilimin farko ilimin qur'ani karatunsa tafsirinsa ilimi na biyu ilimin hadisi gane ingancin sa zakulo hukunce hukuncen da ke ciki ilimi na uku ilimin tauhidi ilimi na hudu ilimin fiqh waɗannan su ne ilimin da ake kira ulumul maqasid ko ulumul gaya wanda kai tsaye suke kulla alaka tsakaninka da Ubangiji sai ka hada su dukkan zaka fahimci addini inda zaka zama malamin fiqh duk duniyar nan ba karanta tauhidi ba ba karanta qur'ani ba karanta hadisi ba har yanzu hukuncin ka ammi ne kai gama garin mutane ne kana cikin gama gari kawai bambancin ka kai gama gari mai dan dama dama ana jan nassin risala yana iya karantawa ana ja masa nassin idiya ya karanta amma har yanzu gama gari ne tunda yanzu da anjima zaka je faduwa zaka je tuntube ka kira sunan wani wanda ba Allah ba irin yadda gama gari su ma haka za su yi zaka je rantsuwa ka rantse da sunan wani wanda ba Allah ba irin yadda gama gari su ma haka za su yi da ka karanta qur'ani da hadisi sai ka samu hadisi ya ce man kana halifan falyahlil billahi shikenan ka riga ka waraka daga can gurin babu ma jaa fi ruqa wat tamaim babi na gaba babi ne da yake magana akan ma jaa abinda yazo fi ruqa cikin hukuncin ruqya wat tamaim da kuma layu malamai suka ce fiqhun da ke cikin wannan babi shine a can babin karara malam ya nuna abin da ke ciki idan an yi shirka aka yi amma a nan sai ya ƙi fitowa karara ya ce an yi shirka bai fitowa fili ya ce at-tama'im shirka ne bai fitowa fili ya ce ar-ruqa shirka ne saboda menene saboda ar-ruqa da at-tama'im dukkansu suna bukatan at-tafsil rarrabe magana a ciki aji ne tamima a kowace ta zama shirka kaulan wahidan a kowace kuma bata zama shirka ba an yi sabani to don haka baya so ya bada hukunci yankakke guda daya arruka a kowace ta zama shirka kaulan wahidan a kowace ta zama halal kuma mustahabbi kai don haka ba zai bada hukunci ba sai ce babu ma jaa wannan babu yana magana dangane da abin da yazo na nassin qur'ani ko hadisi tirruka cikin hukuncin tufi wat tama'im da kuma tama'im idan an ce arruqa jam'i ne na ruqya, ruqya shine addu'a ko tofi. A yin addu'a a tofa, wani lokacin ayi addu'a ba tare da tofawa ba, kowanne daga ciki ya halarta ka sa masa suna arruqya. An gane ko? At-tama'im jam'i ne na tamima, wato tamima kuma shine abinda duk za a rataya a wuya, da nufin kare cuta ko da nufin jawo amfani. Galibi masu rataya abu a wuya suna yi ne da nufin kare cuta din. Galibi ba su fiye son cewa a kawo amfani ba, wanda zai kawo amfani galibi ko a sa a hannu ko a riƙe a aljihu ko na makamancin haka, irin layar tsuntuwa ko layar bata ko mai titi da sauransu, ko ta karɓan bashi ko ta kare tambaya. Galibi ba rataya ta ake a wuya ba. Daga an rataya a wuya, to wannan galibi saboda kau da bara, idan har boki biya ta yi wani waje daban ba inda take ba, ko maganin mayu ko maganin baki ko maganin mahasada galibi. To da haka dai a takaice, ya 'yan uwa, mun ce duk abin da ake kira da suna tamima shine duk abin da aka rataya a wuya. Ba mu tsaya nan ba sai muka ce da nufin kare cuta ko jawo amfani. Sawa'un an rataya shi a wuya, an rike shi a hannu, da nufin kare cuta ko jawo amfani, wannan shine tamima. Abin da ya sa muka ce da nufin kare cuta ko jawo amfani, ai mata suna rataya tsakiya a wuya, me suke nufi? Kare cuta ko jawo amfani, ko ɗaya ado kawai suke nufi? Suna sa sarƙa da nufin kare cuta ko jawo amfani, a'a, da nufin ado. To kaga wannan ba zai shiga cikin a sa masa suna tamima ba. An gane ku? Domin ma dan haka waɗansu suka ce lafazin tamima ɗin an ciro shi ne daga cewa yatimmu lahu ma qasadahu idza ta'allaqaha, abin da yake so zai tabbata idan ya rataya. Kaga me yake so? Na kare cuta ko jawo amfani. To ita arruqya ɗin nan da ita at-tamima ɗin nan sun kasu kashi kashi, kamar yadda zamu gani karkashin nassoshin da zamu karanta. مالك في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطئت. في الصحيح قائدة إذا أنت في الصحيح دا ألف دلام أكي شروع أنا نفهم بخاري ana nufin Bukhari ba tare da Muslim ba, Bukhari shi kadai ba ko Muslim ba shi kadai, a Bukhari kadai. Wannan shine kaida da malaman hadisi suka sani, amma za ga wadansu mawallafa ba sa bin wannan kaidan, sai su ce fi sahihi, kuma ya zanto Bukhari bai rawaito shi ba. To dai wannan hadisi fi sahihi ya zo cikin hadisi tabbatacce riwayan Bukhari da Muslim ne hadisin. An Abi Bashir al-Ansari, an karbo daga Abu Bashir al-Ansari, suka ce sunansa Qais ibn Ubayd, kamar yadda Ibn Sa'ad ya faɗa a cikin littafin Tabaqat. Amma Ibn Abdul Barr yake a bincike bai gano mana sunansa ba, mun san shi da alkunyar sa, bamu san shi da sunansa ba. An san shi dai Abu Bashir al-Ansari. Abu Bashir al-Ansari yake cewa na'am, annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ya kasance tare da annabi sira da aminci su tabbata gare shi, fi ba'dhi asfarihi, a wani sashi na tafiye-tafiyensa. Fa arsala rasulan, sai annabi da kansa ya aika da wani jakada ko dan aiki na musamman. Allah ya baka yanna fi raqabati ba'irin qiladatun, cewa kadda a kyale wata, wato ainihin qiladatun min watarin, wata igiya da aka yi ta min watarin, da wato meye abin nan da ke jikin tsirkiya, za mu ce baka, baka wanda abin da ke jikin baka tsirkiya, ko sunan ta tsirkiya. Kar a kyale wani abin wuya min watarin, wanda yake na tsirkiya, fi raqabati ba'irin, a wuyan wani raƙumi, face sai an cire ta. Duk a duba raƙumin da mutane ke kai, duk inda aka ga tsirkiya an rataya ta a wuyan raƙumi, a cire ta. In ji annabi sallallahu alaihi wasallama. aw tiladatun, waɗansu kuma suka ce a'a ba ma wai tsirkiya ɗin wanda aka rataya ba, kowane irin abu kuka samu an gani a wurin raƙumi ku cire shi. Wato mai riwayan hadisin ya yi shakka in ma dai annabi ya ce tiladatun min watarin ko kuma ya ce tiladatun kadai ba tare da ya ce min watarin ba, to ko ma'ana za ta sha bamban. Idan annabi ya ce a leƙa kowane raƙumi kada a kyale tsirkiya, kada a kyale wani abun wuya da aka yi shi da tsirkiya face sai an cire shi, ya sha bamban da ya ce a leƙa wuyan kowane raƙumi kada a kyale wani abin da aka rataya a wuyansa ko menene face sai an cire shi, ma'ana tana cin bamban. Dan idan an takaice hukunci akan tsirkiya, wannan na nuna sauran ababai idan an rataya a iya barin su ko, amma idan an ce dukkan wani abun wuya na raƙumi a cire masa, wannan ya nuna ba za a kyale kowane irin nau'i na igiya ba a jikin raƙumi din, ko na tsirkiya ne ko ba na tsirkiya ba. To amma riwa'a wato shakkan nan da rawuyi tsakanin lafazin nan guda biyu, lafazin farko shine tabbatacce dan wata riwaya ta tabbatar da shi cewa Allah ya baka yanna fi raqabati ba'irin, kada a kyale a cikin wuyan wani raƙumi kiladatun min watarin, wata igiya da aka yi ta da tsirkiya, illa kutu'at fati sai an cire ta, duk inda aka jaji a cire ta. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Malamai suka ce abinda wannan ke nufi shine su Larabawa a lokacin jahiliyyansu irin tsirkiya din nan da take jikin baka aka yi amfani da ita tafiya da sahabbai, sai sai a duba duk wanda yake da raƙumi a ga wannan tsirkiyar a cire, kar ma a nemi izinin sa a cire ta. To sai wannan ya nuna kaga tafiyan nan da annabi yayi ba da musulmi ya tafi ba, da musulmi ya tafi, amma a cikin su kenan akwai wanda a jikin raƙumin sa akwai wannan. To amma wannan saboda jahilci a lokacin nan suna farko farkon shiga musulunci, annabi bai abin nan dinsu ba, kawai sai ya matsa lamba cewa a je a cire. To shine malamai ke cewa wannan na nuna shugaba a cikin al'umma dole ya kula da addinin su, da ya ga ana wata barna dama marra aminkum munkaran fal yughayyirhu, matakin farko sai ya hana da hannunsa, tunda shi shugaba ne, yana da iko, yana da wuka da nama a hannu. Idan ya ga gidan barasa sai ya je ya ce a rushe shi, ko da alƙalli a kori masu barasa a fasa kwale banin a canja shi ya zama shagon teloli a ringa dinki, ko ma me za a yi dai a yi wata sana'a wadda shari'a ta halatta. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata shirkun. An karbo hadisi daga Abdullah dan Mas'ud, yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, naji annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yaqulu, yana cewa innar ruqa, lalle tofi ko karatun ruquya, wat-tama'im da lataye layu, wat-tiwalata da kuma yin amfani da tiwala shirkun, wannan dukkanin sa shirka ne. Ku yi hakuri mana, ba ku da hakuri ne. Yanzu kawai abinda muke so mu tabbatar hadisin ya inganta sai mu shiga cikin fiqhunsa, sai mu dawo mu dauki lafazan ɗaiɗai. Wannan hadisi rawahu Ahmad wa Abu Dawud, Imam Ahmad da Abu Dawud sun rawaito shi, an gane ko, kuma hadisi ne ingantacce. Lafazin da ke cikin Abu Dawud hadisin yana da tsawo sama da yadda aka kawo shi anan, ga yadda lafazin sa yake. An karɓo magana daga Zainab imratu Abdullah ibn Mas'ud, matar Abdullah dan Mas'ud. قالت إذا زينب تتي إن عبد الله رأى في أنقي خيطا. عبد الله بن مسعود يا جن دونويا نونزلي نارات يا أويا ونقولوا كوكر ثاني نارات يا أويا. فقال سيتي ما هذا ونزلن فا. قلت زينب تتي سنتي دتي خيط رقي لي فيه ونزلين نجأك منتو في تشينسا. Kaga dai irin da wanda muka ambata da su, sai mutum ya je yana ciwon kai ko mace tana ciwon kai, sai mai tsubbu ya ɗauko wani zare, sai yana yin wani tofi yana karanta waɗansu addu'o'i irin nashi na shirka, da ya karanta ya karanta sai ya tofa daidai wani ɓangare na zaren, sai ya kulle wannan wurin, sai ya ci gaba ya tofa har ya zagaye zaren, sai a bata a ce talatiya a wuya ko talatiya a ka. To irin wannan kaga tun lokacin jahiliya kenan aka samu asali. ga Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud da shi. Yace menene wannan? Tace khaytur ruqiyya li fihi, wani zare ne aka yi mun tofi cikin sa. Qalat tace fa akhadahu, sai Abdullahi dan Mas'ud ya kwace shi, thumma qata'ahu, ya tsinka shi nan take, thumma qala, sannan yace antum alu abdullahi la aghniya'u anil shirki, ku iyalan gidan Abdullahi dan Mas'ud wallahi kun wadata ga barin shirka, ba za ku taba yin shirka ba. Ya tsinka zaran, kaga ta maza idan kaga shirka cikin iyalinka ka jinsu da wani laya da wani menene, haka zaka yi dan kana da dama gidanka ne, ko mahaifanta ba su da fawa irin wanda kake da ita ta wannan fuskar. Yace kun fi karfin ku shirka. Ya tsinka wannan zare. Yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, naji manzon Allah tsira da mutunci tabbata gare shi yana cewa innar ruqa wattama'ima wattiwalata shirkun, waɗannan ababe guda uku shirka ne, da ruqa da tama'im da tiwala. Fa qultu, Zainab tace sai na ce da shi, laqad kanat ayni takzifu wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi, tace da tan ido na tana cutar da ni, ina jin ciwon ido ko dindimi. To sai na kasance idan ciwon idan ya kama ni, da can ina tafiya wajen wani wane ta ambaci sunan wani ba Yahudi. Tace fa izaraka, idan na je yayi mun tofiya ida, sakanat, sai idan ya daina ciwo ya daina radadi. Fa qala Abdullahi, sai Abdullahi dan Mas'ud yace inna ma zaka amalu shaytan, wannan abin da ke gani aikin shaytan ne. Kana yanhasuha biyadihi, shaidan ne yake zuwa ya tsokane miki ido da dan yatsansa, sai ki rinka jin ciwo, ki rinka jin radadi, ki rinka jin damuwa. Fa iza raqa, idan kin je wajen wannan ba Yahudan, tunda shi dama sun kulla kamfanin ne, shi ne shaidan din, shi ne Iblis, shi zai turo kwastomomi da karfi da yaji sai sun zo, shi kuma zai bada maganin. Da zaran kin je wajen wannan ba Yahude, iza raqa, idan yayi tofi, kaffa anha, sai idan kawai sai Iblis zai daina zungure miki ido, ya dauke hannunsa, ya daina ciwo. Idan an kwan bi kuma ya sake zungurar ki har sai kin je, idan kin je da ya tofi, shi kuma sai janye dan yatsansa, ko ya janye abin da yake tsokanar miki ido da shi. Dan Allah ka duba yadda Iblis, yadda aljanu ke hada abin nan tsakanin su da malaman duba da 'yan sugu. Yace inna ma yakfiki an taquli kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, daga yanzu in kin kara jin an tsokane miki ido, ko idan ki na ciwo, ko wani wuri na radadi, ya ishe ki ba ruwanki da boka, ba ruwanki da dan tsubbo, ba ruwanki da wani abin nan, ya ishe ki faɗa abin da annabi ya kasance yana faɗa. Menene annabi ya kasance yana faɗa? Yana cewa azhabil ba'd rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Azhabil ba'd rabban nas washfi anta shafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Azhabil ba'd, tafiyar da cuta, ka kautar da cuta. Rabban nas, ya ubangijin mutane, shine wa Allah. Washfi, ka warkas. Anta shafi, kai ne mai warkaswa. La shifaa'a illa shifaa'uka, ba wata warkaswa sai warkaswarka. Shifa Allah yu gaduru sakaman, irin warkas wadda ba ta rage wani cuta. Idan ka warkas an riga an tafi, amma dan boka ko da ka dan ji sauki, to zai sake hada ka da shedanin sa, shedanin sai je zangulo ka sai ka dawo. Ina fata an fahimta. Da aka yi su da dama masu duba da masu aikin bokanci suna alaka ne su da aljanu. Sai a sace maka abin hawa, daga nan a tafi da shi abi hanyar Kaduna ko abi Zaria ko abi ina ne, aljan sai ya zo ya samu malamin boka, sai ya faɗa masa inda aka tafi da abin, don saboda shi aljan Ubangiji ya halicce shi, ya bashi wata kudura ta gaggawa. Cikin minti biyar ne sai ya ga aljan ya je Sokoto ya dawo, ya je Maiduguri ya dawo. Minti biyar, ba ka da jirgin da zai je wannan ɗawainiyar. Saboda haka da an yi abin, zai iya bin sawu nan take gabas da yamma kudu da arewa, zai iya neman taimako da 'yan uwansa aljanu har su gano inda abin hawan yake. Idan sun zo sai su faɗa malamin tsubbu ko su faɗa malamin duba, ya buga ƙasa, kai ka ɗauka shi ya gano aljanu, ya bashi labari. Amma kafin ya bashi wannan labarin ya yarda da shi, sai ya shirɗanta masa, imma kullum zai luwaɗi da shi, imma kullum zai masa sujada. imma ya dai dai ne yin wankan janaba, imma ya dai cikin salloli guda biyar ya bashi daya ya rinka yin hudu kawai. Irin waɗannan shi ke sa ka ga wani lokacin malamin duba ko wannan irin wannan abu din da ka ganshi wallahi ba annuri a fuskarsa baki irin imma sai dan ya shardanta masa ya rinka zama cikin datti yana wari ya bashi wani nau'i na turare idan ka je ɗakin ka zauna baka iya haɗe yawo. To duk sai dan ne ya bashi wannan ka'idar sai in yayi wannan sannan shi ma ya biya masa bukatarsa. Da kai mamaki shi aljanna yake so idan aljan kafiri ne abin da yake so a kafirce ma Allah kawai ko ta wata hanya ce. Shi yasa idan ya kai matsayin ifrit babban aljan wanda ya fi fantarewa ba zai iya cewa ka'idarsa shine duk wata ka bashi jinjiri ko duk wata ka bashi jinin mutum ko wani sashi na mutum ko kai ko kaza dan kawai ya amfana da shi kai kuma bukatunka kuɗi ne zai kawo maka daga kowane banki daga kowace kasuwa idan ya kawo ma daloli idan sai ba kake so ya kawo maka. To ranar tashin kiyama sai ku tashi a tona maka asiri tsakanin kai da shi dan adam da kansa zai yi bayani kafin aljan din ya bayani yace rabbana samta abaduna bi ba'd ya ubangiji mu da aljanun nan sashin mu ya amfana da sashi istamta abaduna bi ba'd sashin mu ya amfana da sashi mu sun kawo mana abin da muke so mu ko mun bi ka'idojin da suke so wa balagana ajalan allazi ajjalta lana haka muka rayu har muka kai ajalin da ka kaddara mana muka mutu ba tare da mun farga ba. Allah zai ce annaru masawakum khalidina fiha wuta ita ce makomar ku ko da su ku je ku dawo ma cikin ta annaru masawakum. To galibi duk mai tsubbu din nan ko mai bokanci sai ka samu yana da alaka da aljan kuma irin wannan alaka zai shardanta masa wani abu ko ka kafirce ma Allah ko ya shardanta ma zina ko ya shardanta ma luwadi ko ya shardanta ma abin nan. Shi yasa da Hausawa da kansu suke cewa wai duniya a neme ki ta hanyar banza su yan neman duniya ta wannan hanyar dama sun yi imani ba ta samuwa sai an bijire ma Allah matakar za ka tsaya ka bi Allah sau da kafa suna ganin ba za ka yi kuɗi ba za ka yi arziki ba. Duk wannan tazyin ne na shedan kenan. Yanzu ka duba dan Allah wannan riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud matarsa fa ciwon ido ke damunta ba ta samun sauki sai ta je wajen wani bayhudi take faɗa mijinta kuma da ta je ya mutu tofi sai ta je dan ya warke. Abdullahi dan Mas'ud tun da ya kwankwaɗe ilimi daga makarantar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan aikin shedan ne. Shedan ne zai zo ya rinka zungular idanki ya rinka abin nan dinki har ki rinka jin zafi da kin je wajen wancan kuma shikenan ya kyale ki tunda wancan din dan koransa ne dama tare suke da juna. Da ya hana ta wannan sai ya kawo mata magani duk wani radadi da zaki ji ko a ido ko a kafa ko a hannu ko a ina ka ji ciwon kai ne menene ka dauki hannunka ka dora a wajen ka ce azhabil ba'd rabban na washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ka iya wannan ka koyawa iyalan gidanka duk su iya bayan sallan asuba ka tsaya ka koya matarka ta iya ka koya ƴaƴanka su iya maza da mata kowa ya iya ka riga ka ba su rigakafi ba su ba boka su rinka jin in sun yi ma ibada suka yi dan sun yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama amma mutukar baka ba su wannan rigakafin ba to sai zo dauke su a kai su kamfanin bokai sai da haliye kuwa. Wannan kenan shine sababin zuwan wannan hadisi innar ruqa wat tamaima wat tiwalata shirkun. Idan an ce ar-ruqa jam'i ne na ruquya, ruquya kuma shine tofi ko addu'a ko tofi. Addu'ar da za a karanta a tofa ana kiranta ruquya, addu'ar da za a karanta ba tare da ma tofawa ba ita ma duk ana kiranta da suna ruquya hajjata haka. To ita asalin ruquya din nan kashi uku ce. Kashin farko ta zanto ruqya ce addu'a ce ta Qur'ani ta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce ta Qur'ani kamar ayatul kursi qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas amanar rasul suratul fatiha suratul baqara bi kamiliha karshen suratul hashr inda sunayen Allah din nan suke duk waɗannan ana yin ruqya da su ana iya karantawa mutum idan ya kamu da cuta mutum na iya karanta su don bukatansa waɗannan ko su ko irin azhabil ba'd rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifa Allah yugadiru saqamat, kaga wannan hadisi ne, wadantan ayoyin Qur'ani ne. To idan ruqya an yi ta da Qur'ani ko hadisi ingantacce, wannan ruqya ce shar'antacciya, ta halatta a shari'a. Yin ta ma mustahabi. Ina fatan kun fahimta da kyau. Don haka wannan shi ne kashi na farko. Kashi na biyu na ruqya, a baka waɗansu addu'o'i ko a baki waɗansu addu'o'i waɗanda ba Qur'ani bane ba hadisi bane ba, za ka ji ana kiran sunan aljan, ko ana kiran sunan wani wali, ko ana kiran sunan wani shehi. Kamar wata ruqya da muka ji kwanaki, ai na faɗa muku wajen karatu ko, wani sabon wali ne ya fito wajen kofar mata, na manta sunansa, idan shi zikirin ma har da sunansa ake zikiri, ko malam Kabiru dan kutiki ko dan kuki dan kutiki, haka har zikiri ake da sunansa. To a kiraye sunan mutum a tofa dan wani abu, ko kiran sunan aljan, ko kiran sunan wani wali, kaga wannan kalala an kirayi wani wanda ba Allah ba, to wannan ya zama shirka. Ko mala'ika aka kira shirka aka yi, ko annabi aka kira shirka aka yi, dan asali ana kiran Allah ne shi kadai. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a fala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurru fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Duk wadannan Allah kadai ake kira, haka wannan ayoyin ke nunawa. Allah kada ake kira, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Da zaran ka kira ko mala'ika Jibril ka kira, da nufin ya kare ka daga cuta, ya kawo ma amfani, kai shirka. Ko annabi ka kira, ballantana ko wali ko wani shehi, ko ka kira sunan aljan, shirka karara ce. Duk addu'ar da ta kunshi kiran sunan wani wanda ba Allah ba, to wannan shirka ce karara. Duk ruqya din da ta shafi kiran sunan wani wanda ba Allah ba, wannan shirka ce karara. Kun fahimta da kyau? Kashi na uku daga cikin ruqya ita ce ruqyar da kawai a baka wani talatin, wani abu da baya da ma'ana, a baka wani takandami, ba Larabci ba ne, ba Hausa ba, ba Fulatanci ba, ba Inyamuranci ba, ba Turanci ba, ka yi ta karanta abin da baya da ma'ana. To wannan shari'a ba ta yi daidaita ba, tunda ba Qur'ani ba ne, ba hadisi ba ne ba. Ba kuma da gaggawa ba ka iya cewa shirka ne, tunda baya da ma'ana, ballantana a gane halin da ake ciki. Don haka hukuncin wannan hukuncin kabira daga cikin kaba'ir, da duk wanda ya wannan ya yi shirme abu mara amfani. Ka karanta abin da baka san meye ka karanta ba. Ina fata mun fahimta. To haka ruqya take, kashin farko ta halatta, kashi na biyu shirka karara, kashi na uku kabira minal kaba'ir. Shi ne ke cewa amarruqa min humatin aw aini fa in takum min khalisil wahyain fa zaka min hadi an-nabi wa shir'ati wa zaka la ikhtilafa fi sunniyati. Yace ita ruqa idan an yi ta da tataccen wahayi biyu, Qur'ani hadisi, to fa zaka min hadi an-nabi wa shir'ati, to wannan yana cikin shari'ar annabi, yana cikin shari'ar annabi. Wa zaka la ikhtilafa fi sunniyati, wannan ba wani sabani dangane da kasancewar abun sunna. Amarruqal majhulatul ma'ani fa zaka waswasun min ash-shaytani. Amma durrukan da baka san ma'anar ta, wannan waswasun shaytan kake kawai, a baka wani sakandami ka karanta. An gane ku? Wanda ku duk aka kira sunan aljanta, wannan ya zama shirka kenan. To wannan ruqa yadda take kenan. Dan haka wani sahabi ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa mukan yi ruqya a lokacin jahiliya, shin ya halatta yanzu mu ci gaba da yi? Sai annabi ce, a arzu alayya ruqakum fala ba'sa birruqa ma lam takun shirkan. Yace ku kawo mu inji irin addu'o'in da kuke yi, irin ruqyar da kuke yi. Ita dai ruqya in dai ba shirka, to babu laifi. Haka annabi yace, ku kawo mu inji, bana iya cewa ya halatta ko bai halatta ba. Sai na ji in ba shirka to ku je ku yi, in ko da shirka to ba za a yi ba. Wannan hadisin Muslim kenan. At-tama'im jam'i ne na tamima. Can hadisin baya a babin baya mun karanta, man ta'allaqa tamimatan faqad asharaka. Duk wanda ya rataye tamima ya yi shirka. to wannan tamima din shine ake fassara shi da tama'im, kuma bayani ya riga ya kabata cewa tamima shine duk abin da zaka rata ya da nufin jawo amfani ko kare cuta, sawa'un ka rata ya shine a wuya ko ka rike shi ko kai matashin kai ko mace ta balla a jikin allura pill ta makala a jikin gashin ta, duk dai wannan ko ka rata ya a jikin siyarar mota ko a kofar gida, duk wannan dai sunan sa tamima. An gane ku? To ita wannan tamima ita ma malamai suna kasanta kashe uku. Kashin farko shine tamima din da aka yi ta da waɗansu addu'o'i da suka shafi kiran sunan aljan, kamar irin su baro uwa uba din da za ga ana kiran ya zarba ya ilu ya wanene ya mazga ya ilu ya damda ya ilu ajib ya damda ya ilu a rubuta wannan da sauransu. Wani kuma za ka ga suna talbisul haqq bil batil, wani littafi da na samu kwanan nan wai asiran suratul fatiha sai a kawo alhamdulillahi rabbil alamin, sai kuma a kawo sunayen aljanu wajen 15, a kawo wani shirme a kawo, sai kuma a sake cewa arrahmanir rahim, sai a cigaba da kiran sunan aljanu kuma kuma duk yana an rubuta da Hausa boko, an rubuta da Adamina rubutun Adami, kuma duk ana raba ana sayarwa da mutane, shirka kalala ana sallata a kasuwa, za a bude mata kanti ana tallar shirka. To saboda haka wannan yana da wannan shirka ne, duk abin da ya kasance sunan aljan aka rubuta aka baka karataya, ko idan mujiya aka yi laya da shi aka baka karataya, ko meye aka baka karataya da sunan laya din nan, to wannan ya zama shirka karara, matukar neman taimako ne a wajen wani wanda ba Allah ba. Na biyu, a baka laya wadda aka rubuta da wani abin da baya da ma'ana, kamar a zo a yi hatimi ka'ida za ka yi dandare ne za a yi a nan sai a yi lamba 115 ta larabci, lambobin larabci ba bambanci tsakaninsu da na boko, can gurin a je a yi 120, a je can gurin kuma sai a yi kaulasan, can gurin a yi fage kasassa, can a yi menene, wani abu dai mara ma'ana shirme kawai, wani mara aikin yi ya tsaye shi ba ya da ma'ana ko ta sisin kogo. To sai a baka wannan sai a rataya a ce kai laya da shi, to wannan ba a ce masa shirka ƙarar sun da ba ya da ma'ana, ma'anarsa ba ta fito ba sarari, muka ga cewa a ciki akwai neman taimako wajen wani wanda ba Allah ba, da haka wannan ittifaqan haramun ne, mutum ba zai amfani da wannan layar ba. Wani za ka ga an yi wani shashatau a zo a yi kaulasan a yi tayinsu 1, 2, 3, 4, 5 haka, wani kuma zo a yi shin mai ruwa 1, 2, 3, 4 har shin mai ruwa 15, to ko shin mai ruwa 3 aka yi ma ai an zage ka ga mai da kai shashasha, shin mai ruwa 3 dai kadai, to ballan sara shin mai ruwa 15, to duk sai a rataye wannan, kuma sai a dinki a babu duk ko dinki a ce ka rataye. Laya ta uku, kashi na uku daga cikin layu shine layan da aka yi ta da Alkur'ani, ya zanto ayar Qur'ani ce aka rubuta, hadisi ingantacce na annabi aka rubuta. To wannan malamai sun yi maganganu guda biyu tun lokacin sahabbai, waɗansu suka ba da fatawar ta halatta, waɗansu suka ce bata halatta ba, wannan maganganu guda biyu haka suka tun lokacin sahabbai, haka duk magabata kowa ya zo na hikaito waɗannan maganganu guda biyu. Amma zance mafi inganci rashin halacci, zance mafi inganci rashin halacci, duk fatawar da waɗansu sahabbai suka bayar kan inganci sun gina ta ne bisa ga rashin dalili, bisa ga ijtihadinsu. Amma attiwala, lafazin attiwala shine dukkan wani mataki, wani sihiri da mace za ta yi don ta jawo hankalin mijinta, ko shi namiji idan ya jawo hankalin mace, to duk abin da aka yi amfani da shi wajen tabbatar da wannan sihirin shine ake kira da suna attiwala. To a irin wannan za ka ga mata suna amfani da matakai daban-daban, wani lokacin za su ɗauki gashin mutum, gashin kan mutum su je a yi wani sihiri da shi, wani lokacin su ɗauki hula a yi sihiri da ita, wani lokacin a ɗauki singlet ɗinka da kake sa a yi sihiri da ita, wani lokaci takalminka a ɗauka a je a yi sihiri da shi, shikenan sai yadda ta sarrafa mutum sai yadda ta yi da shi, ba dama ya yi mata musu, duk ribar da ya ci a kasuwa zai zo sai yadda suke kuma a yi. To suna yin irin wannan sihirin, wani lokacin abin na fin haka muni shine ta dauki kazanta ta sa maka cikin abinci, jinin al'ada ta sa a cikin abinci mutum, saboda tsabar rashin tsoron Allah dan kafirci irin nata. Wani lokacin ta yi tsarki, ruwan da ta yi tsarki da shi din nan, ko a dama ma fulaka sha, ko a yi wa mutum kunu ya sha, wallahi duk malamin, duk masu tsafi suna koyawa mata irin wannan kirtar da kafirci. To duk waɗannan matukar bokaye suna nan a gari, wallahi ba za ku iya hana mutane wannan ba. Kaga illar boka, wallahi ta fita gidan barasa, wallahi da bokaye uku a gari gara a gina maka gidan biriwuri, domin kamfanin biriwuri kamfani ne na ƴan giya, mai san giya din nan duk abin da yake ba za ka ce ya kafirta ba, yana sa rai da rahmar Ubangiji. Ba mu ce Allah ba zai masa azaba ba, Allah na iya masa azaba idan ya gida ma kuma ya yafe masa, yana nan dai a matsayinsa na musulmi. Amma duk wanda yake irin wannan sai zai san wajen malamin boka fa, ba yadda za a iya wayi gari na musulmi, ko yene na musulmi, wallahi ko da kowane yene sai yayi kalmar shahada so 100, wallahi baya nan a cikin musulunci. Matukar zai tafi wajen waɗancan bokayen, ki sharɗinta irin wannan, matukar mata za a bari suna zuwa wajen wannan bokayen, wallahi hadarin boka, wallahi yafi hadarin gidan giya. Saboda ruhi addini suke kata-kata su raba mutane da Allah, su rataye mutane da su karan kansu, cika kawai mutum ana jin tsoronsa wajen shi boka ne, sama dai da ake jin tsoron Allah. Wani baki ne bokan ba yana ta'amuli da boka, ana jin tsoronsa dan wane ba dama ne, ya iya tsafi, yana da malamai, ma'ana yana da matsafa, yana da waɗansu arna da suke masa bokanci da tsafi, kawai sai a rinka jin tsoronsa. To ya kamata a kiyaye wannan. Da aka ce innar ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirkun, kaga anan ar-ruqa wadda take shirka ita ce ruqad da aka kira sunan wani aljan ko dukkan sunan wani wanda ba Allah ba. Tamima da take shirka ita ce duk tamimar da aka rataya wadda ta kunshi neman taimako ga aljan ko dukkan wani wanda ba Allah ba. Tiwalata kuma da matsafi ne, nau'i ne na tsafi da ake yi dan mace ta so namiji ko dan mace ko namiji ya so mace, shi mai shirka ne. Na'am. A ta wannan sai ya zo cikin tambaya, ku yi haƙuri ya zo cikin tambaya kina. Wa na Abdullah bin Ukayyim al-Juhani al-Kufi marfu'an, an karɓo daga Abdullah bin Ukayyim al-Juhani al-Kufi, hadisi ne marfu'i daga annabi, ya ce man ta'allaka shay'an wukila ilayhi, duk wanda ya rataye wani abu to za a rataya shi da za a jingina shi da wannan abu, ma'ana dukkan wanda ya rataye tasirin wani abu, laya ce ko guru ne ko menene ka rataye cewa zai iya cutar da kai ko amfanar da kai, to sai a wakilta ka wurinsa, a jibinta a je a baka, sai Ubangiji ya fita daga gudanar da al'amarin ka, ya kyale ka da wannan abu, shi ne wukila ilayhi. Wannan hadisi Abu Dawud da Hakim suka rawaito shi, kuma hadisi ne hasan, haka kuma Ahmad ya rawaito, haka Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi. An gane ko? To shine malam ke cewa at-tama'im shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi, idan an ce at-tama'im wani abu ne da ake rataya ma yara, yattaquna bihi min al-'ayni, galibi wanda suke rataya shi suna cewa suna kare, suna ba yara kariya ne daga baki ko kambin baka. Walakin idza kana al-mu'allaqu min al-qur'an farakhasa fihi ba'd as-salafi, abinda za a rataya mutum a waye din nan in ya zanto na al-qur'ani ne, to waɗansu daga cikin magabata sun halatta, sun ba da rahusa cewa a iya ratayawa. Wa ba'duhum lam yurakhkhis fihi, sashinsu kuma waɗansu ba su yarda ba, ba su ba da rahusa kan cewa a rataya ɗin ba. Wa yaj'aluhu min al-manhiyyi anhu, wato suna sanya wannan ya zanto cikin dukkan dangin abin da annabi ya hana. Minhum ibnu mas'ud, daga cikin wanda suke hana rataya laya ko da ta al-qur'ani ce, akwai Abdullah ibn Mas'ud. Warruqa hiya allati tusamma al-aza'im, ita arruqa ita ce kuma ake kiranta al-aza'im a wani larabcin, duk dai ma'anar su daya, to fi ko addu'o'i. Wa khassa minha ad-dalilu ma kala min ash-shirki, sai dai nassi na dalili, nassi na shari'a ya nuna mana a wanda babu shirka a ciki, to wannan babu komai a iya yi. Fa qad rakhasa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-'ayn wal-huma, annabi ya ba da rahusan cewa a iya yin ruqa, wato ruqya, dan saboda kambin baka ko dan saboda alhuma kamar yadda bayani ya gabata can baya ko yace wa tiwala amma lafazin tiwala kuwa huwa shay'un yasna'uhu yasna'unahu wani abu ne da mutane ke yi yaz'umuna annahu yuhabbibu almar'ata ila zawjiha suna riya cewa wannan abin yana sa mace ta zama abar kauna wajen mijinta war rajula ila mar'atihi ko namiji ya zama abin kauna wajen matarsa ba na dai wani nau'i ne na tsatsu to ina ganin saboda yadda lokaci ya ja sai mu dakata anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mu lada